محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونحيا بصلاة الدعوة المباركة. أنا أحمد Jika baca dari sini, kalau dari mata, kalau baca ini bukan mata tunggu. Jadi, lawan kuat dari kamu. Awalnya adalah selain jadi kamu dari mata tunggu, kalau pada dia dia
نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتاك بتقى ألا بيكوا بيكوا ميوان دي قدر من هدواء والنصاكية الهدي 23 ga watan Jumadal Akhir a shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 14 ga watan 12 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan cibiya ta Abubakar Gwani Jubilee Islamic Center a garin Yola cikin jihar Adamawa. Kamar yadda sanarwa ta gabata, za a gabatar da nasiha ga iyaye mata masu albarka. Taken nasihar kita ce ga kayan ka wanda Bahaushe yake baya zama sauke maraba. Da farko mu sani cewa kemance iyaye mata da wa'azi, a ce za a yi wa'azin mata ko za a karantar da mata iyasu, kamar yadda akan ce makarantar matan aure ko wani abu makamancin haka, ba sabon abu bane a addinin Musulunci, abu ne mai tushe mai asali. Sunna ce daga cikin sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kebance iyaye mata da wa'azi da kuma yin nasiha ko karantarwa ko huduba ko makamantan haka. Hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Sahihi Muslim. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yace mata sun zo sun samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce, balabana alayka ar-rijal, maza sun girinjaye mu a kanka, duk ko ina kana tare da maza, to mu kuma mata menene namu kasa? Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne na maza da mata, annabi ne na duniya baki daya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Kuda kamata suka koka, maza sun fi su morar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar Juma'a zuwan sa, da matsawa kusa da shi su yi masa tambayoyi ya ba su amsa, da samun karatuttuka da makamantan haka. To da ka sai suka ce, faja allana yawman min nafsi, mu ma ka ware mana wata rana taka ta kanka, kai za ka zaɓa da rana da waje da lokaci. Abu Sa'id ya ce, fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi, sai annabi ya ware musu wata rana wanda aka tara masa mata ya zo ya gana da su a wannan rana, kuma a wannan waje, kuma a wannan lokaci. Fa wa'adahunna, annabi ya yi wa mata wa'azi, wa amarahunna, ya ba su umarni na abubuwan da za su kiyaye na addini. Abu Sa'id ya ce, fa kana fi ma qala lahunna, ya kasance cikin maganganun da annabi ya faɗa a wannan wa'azi ko lakta da yawa mata, har yana ba su wata falala, ya ce, ma min kunna mara'atun tuqaddimu salafatan min alwalad, ba wata daga cikinku da ‘ya’yanta guda uku za su riga ta mutuwa, a wata ruwayar ƙanana waɗanda ba su balaga ba, illa kana laha hijaban min an-nar, face sanadiyyar rasuwar waɗannan ‘ya’ya guda uku da suka gabace ta, sai Allah ya tsare ta daga shiga wuta saboda jin raɗaɗi irin na mutuwar ɗa, musamman ga uwa. To wannan yana daga cikin wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata a rayuwarsa, kuma duk sahabbai sun sani, kuma duk malaman musulunci sun rubuta. Wannan yasa wannan kungiya ta mu mai albarka ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, da dukkanin wani ahlus sunna ya san wannan abu ba bako bane a musulunci. Faɗakar da mata da tunatar da su da wa'azantar da su da gaya musu fa'idoji na addini. Saɓanin ‘yan bid'a waɗanda za ka ga wannan bai dame su ba, abinda ya fi damunsu game da sha’anin iyaye mata, banzatar da su da biyewa son zuciya wajen aikata abubuwa na asha da masha. Kullum ana yawo da mata a titi, daga wannan biki zuwa wancan biki, kuma tsirara ba tare da sun yi shiga ta mutunci ba. Kaga kai tsararrun marasa mutunci daga cikinsu magajiyoyin karuwai da dillalan ‘yan daudu, har ana ba su wani taitil na girmamawa a ce wancan sayyada ce, wancan sayyada ce. kaga kato ya zauna da sunan shehi mace ta zo ta nemi masa tausa ko yana gaisawa da matan mutane ba dangin iya ba da baba to wannan ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama bace da ka iyaye mata masu daraja ne masu martaba ne masu kima ne addinin musulunci bai bar su a baya ba ya mutunta su ya jawo su kusa sahun gaba ta fuskar wa'azantarwa da faɗakarwa da kuma shiryarwa nana Ummu Salama kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad tace wata rana na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam nace wai me yasa ni ayoyin qur'ani sun sunfi magana da maza basu fiye magana da mata ba azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ba Ummu Salama amsa ba nana Ummu Salama da kanta take fada kawai wata rana ina zauna a gida mun san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kusa da masallacin sa mata biyu ne a ciki da Aisha da Ummu Salama su ne gidan su yake manne da jikin masallaci inda yanzu aka shigar da shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama na Madina inda ya zama nan ne makwancin sa sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar da Umar domin da manzo Allah ya rasu a ɗakin nana Aisha nan aka binne shi da Abubakar ya rasu ma nan aka binne shi Umar ma da zai rasu lokacin da aka soka masa wuka kafin ya cika sai ya tura ɗansa Abdullahi ya ce ka je wajen Aisha ka roƙa min alfarmarta in ta yarda idan na rasu a haɗa ni da abokaina to da haka a lokacin da sayyidina Umar ya rasu shi ma sai aka binne shi tare da su Aisha ta amince to lokacin da ake fada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka shigo da wannan gidan nasa cikin masallaci shi ne da duk wanda ya taba zuwa aikin hajji ko umra inda ya je ziyara Madina ana shiga ta kofar babu salam a je aiwa annabi sallama da Abubakar da Umar a wuce a fita to Ummu Salama tace lokacin da nayi wa annabi waccan tambayar ta cewa Allah ya fi magana da maza baya yin magana da mata a Qur'ani me yasa tace annabi ya mun shiru bai amsa min ba amma ina tsakar gidana ina aikace aikacen gida kawai sai na jiyo shi a masallaci yana karanta wata aya wanda ayar amsa ce ta waccan tambayar da Ummu Salama ta yi shine ayoyin karshe na suratu Ali Imran ubangiji yace fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya ba su amsa da kansa anni la udhi'u amala 'amilin minkum cewa ni bana tozartar da aikin mai aiki daga cikin ku min zakarin aw unsa namiji ko mace ba'dukum min ba'din domin shashin ku daga shashi suke alladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qulu fi sabili wa qatalu wa qutilu har zuwa karshe to haka nan sai aya ta sake sauka a cikin suratul ahzab Allah yana ambaton maza yana ambaton mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati hatta zuwa karshe wal dhakirina Allah kaseeran wal dhakirat wal hafidina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kaseeran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima da ta kaida ta musulunci da mace da namiji idan suka yi aikin alkhairi din lada tai ake ba su ba a bambantawa yadda namiji in yi sallah za a bashi cikakken ladan sa in yayi cikakken ya haka mace in ta yi sallah za a bashi cikakken ladan ta in ta yi ta cikakkiya yadda namiji in yi sadaka za a bashi ladan sa cikakke haka mace in ta yi sadaka za a bashi ladan ta cike yadda namiji ya bashi sa cikakke haka mace in za a ba ta ladan ta cikakke haka in an guje lamira za a raba aljanna haka za a sa mata aljanna to da haka wannan yana da kimantawa da kuntawa da kimantawa da addinin musulunci yawa iyaye mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nana Aisha yace an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaqiqan maza ne ma'ana kunnan doki suke a wajen ayyukan ibada da kuma samun lada sai dan abin da ba a rasa ba Allah ya bambanta mu ta waɗansu hukunce amma bai bambanta mu ba ta fuskar lada da sakamako duk aikin da in namiji yayi zai shiga aljanna irin ta ummata ta ita ma za ta shiga aljanna duk aikin da in namiji zai shiga wuta irin ta ummata ta ita ma wuta za ta shiga da ka kada iyaye mata su bari a bar su a baya wajen kokari da himma da ayyuka na alkhairi saboda girmamawar da musulunci yayi wa mata a qur'ani akwai surar mata suratul nisa amma babu suratul rijali surar maza saboda darajawar da qur'ani yayi wa mata an zabi ɗaya daga cikin mata an yi sampul da ita a qur'ani akai mata sura ita ce maryam ibnatu imran kudaka dai duk waɗannan suna nuna mana musulunci ya girmama mace ya kimanta ta ya daraja ta kimantawa da darajawar da babu wanda yayi mata duk duniya kuma ba wanda yake sai mata da yawa muna jin kururuwa iri daban-daban na ƴancin mata haƙƙin mata amma idan ka bibiya ƙarya ne roƙan mata ce da kai su a baro amma ba daraja su bace ba kimanta su bane amfani da rayuwarsu ne da kuruciyarsu don biyan wata bukata a ƙarshe kuma a watsar da su a musulunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalar tarbiyyar ƙyamace duk uban da Allah ya bashi ƴaƴa mata ko uwar da Allah ya bata ƴaƴa mata ta kyautata tarbiyyarsu har suka rabu ko dai ta mutu ta bar su ko ta aurar da su ko Allah zai mata tukuyi da gidan aljanna nana Aisha tace wata rana ina zaune a gida sai ga wata mata ta shigo da ƴaƴayenta tagwaye a tallafa da ita wanda take kwabar to da haka hankalinta a tashi duk ta galafaita saboda yaran suna tsotsarta ita kuma ba ta da abinci Aisha tace da na ganta hankalina ya tashi na bincika gidana ba abin da zan bata sai rabin dabino sai na dauka na bata tace to a tausayi irin na uwa ta fi su bukatar abincin amma da na dauka na bata a madadin ita ta ci sai ta saka tsaga shi biyu ta raba musu ta hakura fafata to shine Aisha tai ta mamaki to shine ana haka sai ga annabi ya shigo gida sai Aisha take ba shi labari tace ka ga wani abun mamaki da na gani wata uwa ta ce mun kwanan ta kaza bata ci abinci ba ƴaƴanta suna shan mama ban samu abin da zan taimaka mata da shi ba sai rabin dabino amma ina bata ta saki tsagawa ta ba su ita ta hakura to shine sai manzo Allah ya bata fa'ida da mu baki daya na kula da tarbiyyar ƴaƴa mata manzo Allah ya ce inna hadhihi albanat ki sani waɗannan ƴaƴa mata da kike gani na daga cikin darajar su manufiya bi shay'in minhunna duk wanda Allah ya bashi su fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu domin yaran da matar ta shigo da su mata ne to da haka manzo Allah yake duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya tsaya ya kula da su fa ahsana ilayhinna ya kyautata tarbiyyarsu kunna lahu sitran minan nar za su zame masa tsari daga shiga wuta wannan falala ta kula da tarbiyyar ƴaƴa mata ba a faɗe ta ba a wajen kula da tarbiyyar ƴaƴa maza ba wai dan ba a ku a kula da maza ba amma saboda dawainiyar ƴaƴa mata da kimar su da darajar su a musulunci ta fuskar tarbiyya ta kare ta da namiji shi yasa zamu ga dan namiji akwai lokacin da haƙƙin sa yake sauka daga kan iyayensa da ya balaga duk abin da kai masa sadaka ce ba dole bane amma duk ya kama ta ba lokacin da haƙƙin ta yake sauka daga kan iyayenta sai dai ya bar kan ya koma kan wani daga wani ya koma kan wani amma a ce ta samu freedom yau ba mai kula da ita babu wannan kuma wannan gata ne domin duk abu mai kima kula ake da shi shi yasa za ku ga idan mace tana yarinya kula da tarbiyyarta a hannun iyayenta idan ta girma ta zama mata aure kula da tarbiyyarta ta koma hannun mijinta kuma manzo Allah ya gaya wa maza ba karamin zulubi bane ka tozartar da iyalanka kafabil mar'i ithman ayyu dayyi'a may yaqut to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani kwabo ko sulai ko sisi ko taro da namiji zai kashe ya samu lada a kowane aikin alheri ne sama da ya ciyar da iyalansa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dinaran anfaqtahu fi sabilillah dinaran anfaqtahu fil masakin dinaran anfaqtahu bil yatama sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi biyayyen kudin da dan adam zai kashe ya samu lada shine kudin da zai kashe wa iyalinsa, wanda iyali kuma ita ce mata da abin da ta hayayyafa. Bidaka dai ya dan uwa masu albarka, wannan kamar shimfiɗa ce dangane da kima da daraja da martaba ta iyaye mata, wanda ba wanda zai san wannan sai wanda yake dogaro da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ku duba ku gani, ko arna ko manguzawa ko ɗan bid'a, mace ba ta da kima a wajensu. Abin da suka ɗauke ta kawai abin biyan bukata in an gama aya. In bukukuwansu ne mata suke sawa a gaba su yi musu rawa, bukata kenan. Ayyawo da sucan, ayyawo da sucan, babu tsawatarwa, babu kimantawa, babu mutuntawa. Duk haka wannan ya saba wa koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Farkon abin da zan fara mana jan hankali da shi shine aya cikin suratul mumtahina ko mumtahana, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi yadda zai yi mubaya'a ga matan Makka. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya koma Madina, daga baya aka yi fathu Makka, ma'ana aka ci Makka da yaki, shine Allah madaukakin sarki ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, idan ce makon Allah ya zo kuma aka yi fathu Makka, wa ra'aitan nasa, zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwajan, suna zuwa suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a, a madadin da ɗaya ya zo biyu su zo, yanzu za ka ga gari guda ya taso ya zo ya musulunta, dangi guda sun taso sun zo sun musulunta, ƙauye guda sun taso sun zo sun musulunta. To a cikin irin wannan tawagar da ake zuwa wajen annabi ana musulunta ana yi masa mubaya'a, sai matan Makka gaba ɗaya suka haɗa kai suka ce to za mu musulunta kuma za mu je mu wa annabi mubaya'a. To sai matar sarkin Makka ta wannan lokaci ita ce Nana Hindu bintu Abi Umayya, matar Abu Sufyan kenan, sai ta jagoranci matan Makka zuwa ai wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a. To kafin su iso wajen mubaya'a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan, sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya karanta wa annabi wasu ka'idoji, ya saukar masa da wannan ayoyin da za mu karanta, cewa idan mata sun zo za su yi maka mubaya'a to ka karanta musu waɗannan ayoyin, su ne a matsayin sharuɗa, in sun cika shi kenan. To ayoyin su ne faɗin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yazinina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله يقول يا أيها النبي يا كونا النبي بإجرماء إذا جاءك المؤمنات إذا ما تاموا من يسنزومك يبايعنك دستشرهمك مبايعة وقاشرتا نفرقوا أن لا يشركن بالله شيئا باب شركا. Dole ne duk wata mace in tana so ta zama mumina ta gaske, in tana so ta mutu ta je ta shiga aljanna, in tana so ta tsira daga wuta, to sai ta tsarkake imaninta daga shirka. Duk abin da yake sanyawa Allah kishiya ne, to a guje masa. Duk abin da haƙƙi ne na Allah, to kar a ba wa wani, kar a haɗa shi da kowa, a kaɗaita shi da kayansa. Duk abin da sunansa ibada, ba a yi wa kowa shi sai Allah. Duk abin da babu mai iya yi a duniya sai Allah, to ba a neman sa a wajen kowa sai a wajen Allah, ko wajen annabi ba a nema, ko wajen mala'ika ba a nema, ballantana wajen wani shehi. Da ka ahir mu guji shirka, kada mu rantse da wani Allah, ko da annabi ba a rantsewa, rantsuwa da annabi shirka ce, da Allah kadai ake rantsewa. Manzo Allah yake ayyuhan nas la tahliku bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut, ya ku mutane kar ku rinka rantsewa da iyayenku, duk wanda ke rantse ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakinsa ya shiru. A wani hadisin yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka. Yana daga cikin abin da muke yawaye rantsewa da wani Allah, aradu kwaramfasa na rantse da annabi wal iyazu billah, wannan dukkan nan shirka ne. to haka nan magiya ba a cewa dan annabi a sai dai dan ma dan Allah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham in wani abu ya faduwa zakai ba ka kiran sunan kowa sai sunan Allah wani abu ne ya kuce daga hannunka zai fadi sunan Allah zaka kira wannan shine abubuwan da ya kamata mu sani ko mu kiyaye shar'i na farko da Allah yake a gaya wa mata mu'minai a guje wa shirka yadda Allah ya haramta shirka ga maza haka ya haramta ta ga mata yadda Allah yake duk wanda ya mutu yana shirka wuta zai je wannan abin ya shafi maza ya shafi mata innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar na san kun san zuwa wajen boka yana daga cikin manyan shirka na san kun san zuwa wajen malamin tsoggo yana daga cikin manyan ayyuka na shirka duka haka ya kamata a kiyaye to sannan sai Allah subhanahu wataala yake kuma ka gaya musu wala yasriqina banda sata ada akwai sata asali a gidan biki da mata suke tun asali tun a zamanin da satar gidan biki da ka sananne ne tun zamanin jahiliya in ana biki ka ji wanda ta ce gwal ɗinta ya bata wanda ta ce wayarta ta bata wannan ta ce bata ga awarwaranta ba tun a zamanin da ana wannan saboda Allah yake a gaya wa mata mu'mine a daina sata wala yasrikina banda sata wala yazinina banda zina to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wannan ayoyi zuwa daidai wannan gabar ita ce gabar ta suna na bindu tana ta cewa mun yadda mun yadda mun yadda amma ana zuwa banda zina sai ta ja baya sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama awatazilil hurra yudabul ya tana zina ne abinda wannan yake nunawa matan lokacin jahiliya ya mata zina to za ku tambaye ni ku ce to zuwa ya suke zina bayi ne suke zina amma su ba karamin abun kunya ba ne ba ma yayinwa ka samu ya yar halal da uwanta da ubanta kuma an kama ta da laifin zina ba sa yi ko za su mutu in dai ka ta yi zina da ya to sai dai ta dai akai mata wata ma in akai mata ta dan saboda abun kunya ta gwammace ta kashe kanta daka a wancan lokacin yadda suke yi idan suna san su samu mata mazinata kasuwar bayi ake zuwa a siyo matan bayi to da su ake zina a gari su ma za ka samu wata bata so tilasta ta ake yi to shine Allah yake wala tukrihu fatayatukum alal bidai in aradna tahassuna litabtahu ardal hayati dunya wa man yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim su kansu yaya bayi su kansu bayin ma Allah ya hana a daina tirsasa su saboda daga cikinsu akwai wanda su ma ba a san ransu suke yi ba to mu lura da wannan gabar sosai a lokacin jahiliya lokacin babu annabi lokacin mutane ba a kaukar musu da wahayi ba amma sanin mutuncin kai na ƴaƴa mata ya hana su zina to amma abun mamaki a yau ga annabi ya bayyana ga qur'ani ya sauka ga bayani akan hukuncin zina amma kuma zina yaduwa take kamar wutar daji kai abin da ya fita kai ci ma a cikin al'umman mu a yau zinan matan aure ba ma zinan ƴan mata ba fa zinan matan aure wannan yake nuna maka muna cikin mawuyacin hali an samu matsala domin in dai matan aure za su rinka cin amanan mazan su to nasaba ta lalace in nasaba ta lalace to ba za a samu ƴaƴa na garba ba za a samu ƴaƴa masu tarbiya ba shi yasa zaka samu ƴaƴan da suke mu'amalanta iyayensu kamar mu'amala ta maƙiyi da maƙiyi ka haifi ɗa a cikinka amma yana neman mutuwarka ka haifi ɗa a cikinka amma shi ne ajalinka ka haifi ɗa a cikinka amma ba za ka taɓa iya gaya masa magana ya saurare ka ba ka yi gabas kullum ya yi yamma ba komai yake jawo wannan matsalar ba face in an samu matsala a nasaba a tsatso rashin kamun kai wannan yana jawo irin wannan matsala daka ubangiji yace wala yazini sai yace wala yatunna auladahunna a gaya wa mata su dina kashe ƴaƴansu ma'ana tun a zamanin da mata suka zubar da ciki da irin dabarun da suka sani a da. Yanzu kuma akwai dabaru sababbi na zamani, mace in ba ta son ta zauna da miji bai sani ba, ma tana ta shan kwayoyin zubar da ciki, ta yi fulanin ba da izinin mijinta ba, to wannan hukuncin kashe ɗaya ne. Sannan ga babban al'adar da su matan jahiliya suke yi, ko mutanen jahiliya suke yi, shine wa'adul banati, kashe ƴaƴa mata da rai. To duk dai Allah madaukakin sarki ce a gaya musu wala yaqtulna auladahunna banda kashe ƴaƴa, wala ya'tina bibutanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Sannan kada su rinka aran hanya, shine abin da na faɗa a baya. Mace tana da miji amma ta yi koba ne da mijin, amma ta karkashin kasa kuma tana da abokai, tana sharholiyarta, tana abin da ta ga dama. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka yarda da waɗannan sharuɗa da ka gaya musu akan za su kiyaye, fa bayyuhunna, to kai musu mubaya'a, wastaghfir lahunna Allah, kuma ka ci gaba da roƙa musu gafara Allah, inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah ne gafara ne mai jin kai. Abu na biyu shine addinin musulunci ya nuna kima da daraja ta ƴa mace, kuma kima da darajar nan ta ƴa mace na daga cikin abin da ke bayyanar da ita shine kwalliyarta. Ita mace ƴar kwalliya ce. Allah madaukakin sarki yana faɗar mata da sifofinsu, sai ya ce awa bayyana shi wa kulli hayyati wa huwa fi sifati ghayr mubin, ba ku ganin wacce aka halicce ta cikin kwalliya wacce bata iya husuma ba? Anan malamai suka ce da mata Allah yake, ita mace ƴar kwalliya ce. Duk wani abu da za a faɗa na sifar kamalan mace a musulunci, za ka samu maganar kwalliya tana daga cikin gaba-gaba. Duk nagartar mace in ta zama ƙazama, to nakasashiya ce, tawayayya ce, ba ta kammala ba. Kuma kwalliya da ake magana, ana maganar kwalliya ga maza, mazanku na aure. Da ka karfi sakaci da wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da mafificiyar mace, wace mace ce tafi kowa? Annabi bai ce mai sallah ba tare da sallah tana kawo fifiko, bai ce mai azumi ba tare da azumi yana kawo fifiko, amma sai ce mustafa dal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min imra'atin saliha in nazara ilaiha sarratu. Mu'mini namiji, idan ka cire tsoron Allah, ba wani abu da ya fi lura a duniya saboda Allah ya bashi mace ta gari. Sai manzo Allah ya ce mace ta garin wacce in ya kalle ta za ta faranta masa rai. Malamai suka ce anan abinda annabi yake nufi mai kwalliya ne tsafta, domin kwalliya da tsafta ita take sa da zaran namiji ya ga mace ya ji farin ciki ya shiga zuciyarsa. Ku iyaye mata masu daraja da albarka, kun fi ni sanin wannan. Akwai bambanci tsakanin kwalliya da kuma tsafta, amma biyun ake so a haɗa. Ki zama mai kwalliya, ki zama mai tsafta. Kar ki zama gwanar sa jambaki da jagirar da jamfarki da gazal da eyeshadow da foundation da duk abin da ake faɗa na makeup, amma kuma ɗakin ki ba zai zaunu ba saboda zarmi, musamman idan ana shayarwa. Ban ɗakin ki ba zai shigo ba saboda ƙazanta. Kitchen ɗinki inda za a shiga ba za a iya cin abincin da kika dafa ba saboda ƙazanta. Wannan yana daga cikin abin da yake zubar da kima da darajar ƴa mace. Wasu iyaye mata masu hikima suna cewa ita tsafta ba a koyon ta rana tsaka, ana tashi da ita ne. Ma'ana duk macen da ta bari har aka yi mata aure tana ƙazama, to in ba ta yi wasa ba wannan ɗabi'ar da ita za ta ci gaba da rayuwarta har ta mutu. Idan ta yi samu namiji mai haƙuri mai kawaici ya zauna da ita haka, idan kuma ta yi rashin sa'a ta samu namijin da ba zai yarda ba, to in ba ta yi wasa ba wannan shi zai ta kashe mata aure. Ta auri wancan an sake ta ba a san dalili ba, nan kwa ƙazanta ce. Ta sake auren wani ma ya sake ta ba a san dalili ba, nan kwa ƙazanta ce. To ya kamata a kiyaye. Da haka iyaye mata masu albarka, ku da kuke tarbiyyar ƴaƴa mata tun suna yara ake koya musu tsafta. Duk ƴa mace a koya mata wajajen da aka san dole ne mace ta rinƙa kula da su. Duk sanyi ki koya wa ƴaki wanka sau biyu, ta yi wanka da safe, ta yi wanka da daddare. Idan ta saba wannan shi ne za ta zo lokacin da in ba ta yi wanka ba ba za ta iya bacci ba, dole sai ta yi. Amma idan ba ta iya wannan ba, ba ta saba da waɗannan ba, to sai ka samu ta yi kwana biyu ma ba ta yi wanka ba, musamman in ana sanyi, sai dai ta talaka mai a jikinta. to kaga wannan kuma kabanta kenan to da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana falala ta tsafta ga yaya mata kamar yadda alqur'ani ya yi nana Aisha tana cewa da mata a zamanin ta tana musu nasiha da wa'azi tace in kana laki zawjan fasfata'ati antu ghayri muqlatayki fatad'inaha ahsana mimma huma fa'ali duk macen da take da miji tana da damar ta gyara idanta ta canja kalar kwayar idanta ma ta hanyar sa kwalli ko sa duk wani abin da bai saba wa shari'a ba kuma ba zai cutar da lafiyarta ba ta hanyar makeup ta zama kyakkyawa ta kara kyau ana ji ta ce kije ki kayan ki illa iyaka kawai a kiyaye abubuwan da shari'a ta hana banda gyaran gira ma'ana a sa riza a kan kare gira wannan musulunci ya hana banda yin mushiriya da dan buda wanda duk matan da wajen neman kyau suna yin haka mace ba ta da mushiriya sai ta je a sa karfi a kan kare mata sai ta yi mushiriya domin mushiriya tana kara kyau in mutum yayi fara'a ko yayi dariya yayi murmushi sai ta fito to duk musulunci ya hana wannan domin wannan tana iya kaiwa ga wasu cututtuka kamar yadda kun sani a yau akwai gyaran jikin da yana haifar da cutuwa wasu a ce za ka iya samun kansa ta sanadiyyar su to kake wannan musulunci bai yadda baki cutar da kanki dan neman wani abu na ƙarin kyau amma in dai abin ba zai cutar da gafiyar ki ba to musulunci bai hana kike ba dan ki samu kyau ki ƙara da kan da kike da shi to haka nan wata baiwar Allah cikin mata magabata ana kiranta Umama bintul Harith tace da ƙarta lokacin da zaka kai ta ɗakin miji da tai mata aure tace fala taqu aynuhu minki ala qabihi wala yashmu anfuhu minki illa atyab rihi kada ki yadda mijinki idan sa ya kai ga wani abu a tattare da ke alhalin ba mai kyau ba ma'ana macen da ta san kanta ba ta yadda su haɗu da mijinta fuskar ta babu kwalli babu jagira babu jambaki kullum haka take sabuwa shi yasa iyaye mata masu hikima suna gaya wa ƴaƴa mata cewa kar ki yadda mijinki ya riga ki tashi daga bacci kuma kar ki yadda ki riga ki yin bacci abinda ake so duk yadda mace ta gaji tayi hakuri mijinta ya riga ta bacci kuma duk yadda take jin bacci tayi kokari ta riga ki tashi me hikimar haka saboda lokacin da mutum yake bacci a lokacin bunin sa yake bayyana da ka karki yadda mijinki ya riga ki bacci a ki riga ki bacci dan in kika riga ki bacci in ba ai wasa ba ko da kin sa jambakin jagirar duk sun goge sai ki ga kin dawo wata dodanniya dodanniya in ba ai wasa ba in mai tsokana ne sai ya miki bidiyo in kin taki ya nuna miki ya ce kin san ki wace ce wannan to sannan yana daga cikin hikimar ki riga ki tashi dan ki sauri ki je ki gyara jikinki ki yi tsafta ki zo ki zauna kina jiran shi ya tashi yana tashi ya zama fuskar ki ya fara kallo sannan kuma kina cikin kyakkyawan yanayi to tsawon wannan wunin kece zaki rinka dawo masa a kwakwalwarsa wannan yana daga cikin hikimomi shawara ta uku shine mutum mai hankali da tunani duk faɗi tashinta a duniya ba abin da take so bayan bautar Allah sama da ta samu yaddar mijinta mijinta ya yadda da ita ta zama ƴar lele ta zama ta fi kowa a wajen miji ko da tana da abokan zama amma ta hanyar da ba ta saban Allah ba ba ta hanyar zuwa wajen boka ba ba ta hanyar sharri ko kage ko kasafi ga abokiyar zama ba ta hanyar makirci da kifisina wanda ya halatta wanda idan kun karanta tarihin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ji as-sihrul halal mana makirci da kisisina wacce mace take dan ta kwaci miji daga abokiyar zamanta wanda kuma shari'ar musulunci ba ta hana ba da ta yaddar miji shine kashin baya na jarin mace in tana da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-janna duk matar da ta mutu alhalin mijinta yana neman gada ita yana cewa wancan mutuniyar kirki ce ainihin kuwa kuna tunanin ba zan saki samu wata kamar ta ba ma'ana ka samu kyakkyawar shaida to take kawai ɗan aljanna ce in dai musulma ce wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi yana daga cikin abin da ake faɗa na kissa dan azabirar da iyaye mata wajen neman yardar maza ma'ana bazan su na aure shine wata mata mijinta ya rasu sai ta yi mafarki da shi bayan mutuwarsa, sai ta ganshi a aljanna. A aljanna kuma kofar wani daki, kuma dakin a kulle, shi kuma ya tsaya yana gadin kofar dakin. Shine sai take tambayar sa a cikin bacci, tace bawan Allah me kake anan? Yace ai gadin wannan kofar dakin nake. Yace to me shi kuma a cikin daki? Yace dakin naki ne, ki yake jira ki mutu ki zo saboda na yarda da ke. Da ta tashi sai ta ji daɗi saboda Allah subhanahu wataala ya mata wannan albarka na ta samu yardar mijinta. To a lokaci guda akwai matar da za ka samu mijinta yana zama da ita ne kawai zaman kaddara, amma baya son ta, ba ta faranta mata rai, kullum a cikin damuwa da takaicinta yake. Idan ya fita tsoro yake ya dawo gida saboda fargaba na abin da zai zo ya tarar tarar gida. To wannan ba karamin shari ba ne, duk macen da take cikin irin wannan yanayi to abin a tausaya mata ne. Profesa Mansur Isa Yalwa, Allah ya kara mata lafiya, na taba jin ya bada wani labari. Labarin yana da fa'ida musamman a wannan gaba, kuma yana da hadari ga mata su kiyaye. Yace wani abokinsu ne matarsa ta mutu, kuma malami ne, ya san cewa kukan mutuwa haramun ne. Idan ka newa mutum kuka bayan ya mutu, to ane masa azaba da wannan kukan, in dai ya san za a yi masa bihana ba. To amma shi malamin matarsa ta mutu, sai suka je yi masa jaje ko ta'abiya. Sai suka ga yana ta kuka, sai suke ce masa, haba bawan Allah, kai fa malami ne, to kar ki yarda ki mutu, mijinki ya rinka miki kuka dan shi ma a rama masa. Allah ya kiyaye. Shawara ta hudu, duk mace mai hankali ba, to in kana so ka mallake ta, ka rinka taya ta farin ciki da baƙin ciki. Kada tana farin ciki kai kana baƙin ciki, kada tana baƙin ciki kai kana farin ciki. Da yawa daga cikin mata ba su gane wannan ba, kuma da yawa daga cikin mata wannan yake zubar musu da kima da daraja a wajen mazajensu. Duk lokacin da namiji ya zo yana farin ciki, to taya shi ake? Ko ba farin cikin kike ba, ki kokarin ki pretending, ki nuna kamar ke ma farin cikin kike ku tafi tare. To insha Allah za ki samu yardarsa, zai gamsu da ke, zai buɗe masa miki cikinsa, ki ji sirrinsa. Saboda Bahaushe ma yake wai abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Da yawa daga cikin iyaye mata, lokacin da namiji ya zo zai yi aure, kowa ya sani lokacin aure lokaci ne na me farin ciki, to sai ta nuna baƙin ciki, to daga nan darajarta sai ta lalace. Ana samun ɗaiɗaiku daga cikin mata waɗanda suka san kansu, suka san zaman duniya, suka san yadda ake mallakar namiji. Idan mijinta zai yi aure, sai ta nuna ta ma fi shi so, ba kuma son take ba, amma ta ma fi shi so. To a ƙarshe abin zai zo mata a sauƙi, kuma wallahi wannan ba wata kishiya da ta isa ta zo ta ƙwace mata miji. Akwai matan da yawa aka bincika aka samu mazansu sun kasa aure, saboda ne? Saboda irin wannan abin da suke musu. Akwai matar da na sani ta hana mijinta aure, amma ba ta hanyar tashin hankali ba. Ita da zarar ya ce zai yi aure, alfarmar da take nema ya mata kawai ya gaya mata wace ce matar da zai aura. To da an gaya mata, za ta je ta ƙulla zumunci da ita, sai ta kyautata mata. Kai wani lokaci har ita ce za ta ce mu je raka ka zance. To da yawan mata idan suka ga wannan sai ce kai wannan ba za a shiga gidanka ba. Kin ki take shiga gidan irin wannan, to nan ku kissa ce da ki sisina. To amma da yawa daga cikin mata kaso 95 cikin 100 za ka samu da zarar an ce za a yi musu kishiya sai faɗa, sai kaza sai kaza. To shi namiji da ba ma namiji ba, ko ke ce yau kika zo da abin farin ciki, wani ya nuna miki baya so, to ba za ku shirya da shi ba, kuma gobe ba za ki sake gaya masa sirrinki na farin ciki ba. Shi yasa za ku ga a yau maza sun canja system. Da maza suna gaya wa mata za su yi ɗaurin aure wata kafin a yi da shekara, wani da kaza, amma yanzu sun daina faɗa. Kuma malamai su ne musu fatawa da dama faɗa ba dole ba ce, tunda tana kawo tashin hankali. Sai ka ga wani ya yi auren ma ba ta sani ba, wani sai ranar da kishiyar za ta shigo ko za a ɗaura aure sannan za ta sani.
ko ba kowa ya dawo ba face irin halayya na wasu daga cikin mata wanda ina fatan ba kwa daga cikin irin su ku ga me yasa nana Khadija annabi bai mata kishiya ba har ta bar duniya tare da Khadija dattijuwa annabi ya aure ta fa ba yarinya bace ta girme ki tana da yaya a wani gidan ba ma aure ɗaya kai ba amma irin wannan hikima ce shi yasa annabi duk halin da ya shiga farkon wanda yake sanarwa ita ce Khadija idan a farin ciki annabi yake Khadija sai take fara sani idan damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga to Khadija sai take fara sani ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kogon jira mala'ika jibril ya bayyana a gare shi ya tsorata ina yazo wajen Khadija waye kwantar masa da hankali nana Khadija guda ka malamai suka ce wannan sirrin yasa Khadija ta tsare wa annabi sallallahu alaihi wasallama idansa daga dukkanin sauran mata saboda sanin irin yadda ya kamata mace ta riƙe mijinta da ta kanki raina kanki ko shekarunki sun kai 70 in kina da dabarun riƙe mijinki zaki iya riƙewa amma wallahi kake rudu ko mun kankanta shekarunki idan baki da dabarun iya riƙe namiji ba zaki iya riƙe namiji ba domin riƙe namiji dabaru ne iri daban-daban wanda shari'ar musulunci ta koyar mata magabata suka dabbaka suka yi nasara wanda kuma matan yau da yawansu suka yi sakaci aka basu a baya ta wannan fuska da haka nana Khadija babban abin misali ce game da wannan Umama bint al-Harith ɗaya daga cikin matan magabata ta gaya wa ƴarta wanda wannan Umama bint al-Harith za ku ga da yawa daga cikin malamai da suke magana a kan dabarun da mata za su koya wajen riƙe maza suna kawo maganganunta saboda Allah ya ba ta hikima da haka an amfana da maganganunta da yawa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai makaranta na wannan zamani Muhammadu Siddiq al-Minshawi ya rubuta littafi fannu ta'amul baina zawjai yana yawan kwatin ɗin maganganunta to daga cikin irin maganganunta na hikima ta ce da ƴarta wattaqil mar'a idza kana tariha ciki yayin nuna farin ciki lokacin da mijinki yake cikin damuwa za ka ga wata matar mijinta bai da lafiya amma ita ta saba kallon series na wani wasa ba ta rashin lafiyarsa take ba ita kanta series ɗin ta wuce mijinta yayi asara a kasuwa ko mijinta yana cikin wata damuwa amma ita shagalin gabanta take idan kina da dabara ya ɗan uwa mijinki yana cikin wata damuwa maganar zuwa wani biki ba naki bane ko bikin waye magana zuwa wajen wani suna ba na kai ko dubiya to amma waɗansu mazan su suna cikin wani wadi su suna cikin wani wadi mijinta yana damuwa ita kuma harkar gabanta take to wannan ya nuna maka hakikanin gaskiya wannan ba mace bace sai dai a suna amma hakikanin ma'anar matantaka wannan ba mace bace ba da haka ita wannan baiwa Allah take jin kunnin ƴarta a girkinki mijinki yana cikin damuwa ke ki rinka nuna farin ciki ke ki rinka nuna annashuwa ko ki rinka wata sabbar da bata nuna kina taya shi damuwa ba walinki aba idza kana fariha kuma a hirdinki idan mijinki yana cikin farin ciki ke kuma ki rinka nuna damuwa wata sai an zo mata da labarin farin ciki sai ta turbu ne fuska a lokacin za ta nuna isa a lokacin za ta fara maganganu ita ai an bata mata rai ita an mata kaza ita an mata kaza sai ta ce fa innal qasdata al-ula min at-taqsir wa ath-thaniya min at-takbir ki sani dabi'ar farko duk macen da take da ita mijinta yana farin ciki a yana cikin damuwa ita tana farin ciki to gazawa ce a sifar mata ma'ana mace ce wacce take kasashiya bata cika mace ba in dai ya zama cewa wannan ita ce dabi'a ki to akwai gazawa ta tare da ki to haka ne ita kuma dabi'a ta biyu nuna damuwa lokacin da shi kuma mijin yake da farin ciki to wannan kuma tsokana ce kai tsaye ba wani dan adam din da yana cikin damuwa zaka zo kane masa fara'a ko kane masa rawa ko kane masa wani abu makamancin haka face sai ka har duko shi ka ta zo kushin sa ya sake hasala shawara ta biyar ta kusa da ta ƙarshe kuni anu abi zaujiki duk mace in tana so ta zauna lafiya wanda wannan ka'idar ba sai ga mata ba ga kowa ma a duniya in kana so ka zauna lafiya a gaban duniya to ka wadatu da abin da Allah ya baka ka daina kallon na wani wannan shine sirrin zaman lafiyar zuciya a duniya duk kuɗin da Allah ya baka in dai kana hangen wani abu a wajen wani ko kana hangen wani ya fi ka kana so sai ka kamo shi ta fuskar abin duniya to ba za ka taɓa samun zaman lafiya ba zuciyarka ba za ta taɓa hutawa ba shi yasa an samu asar daga Ali ibn Abi Talib yana cewa al-qana'atu kanzul la yafna wadatar zuci arziki ne da baya karewa, taska ce wacce ba a talaucewa in ana da ita. Amma duk abin da ka sani kana da shi a duniya, in ba ka da wadatar zuci, to sunanka talaka, kuma zuciyarka ba za ka taɓa huta ba, kuma kai ma ba za ka huta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, yace qad aflaha man aslama wa wudiya kafahan wa qanna'ahu Allah bima ata. Hadithun Muslim. Manzo Allah yace lallai wanda ya musulunta ya gama morewa, sannan aka bashi abin da zai ishe shi gargadan buƙatar sa na rayuwa, sannan Allah ya sa masa wadatar zuci da abin da ya bashi, to wannan babu abin da yake buƙata a duniya, duk abin da kake da shi baka fi shi ba. To yana daga cikin matsala a rayuwa, musamman ta iyaye mata, musamman a wannan zamanin, shine rashin wadatuwa da mazajensu. Da yawan mata suna da maza amma suna hangen wasu mazan a waje, wannan shi yake jawo zaman aure da kidaɗi, wannan shi yake jawo duk abin da mijinta zai mata ba za ta gode ba, wannan shi yake jawo hankalinta ba zai taɓa kwanciya ba. Wanda za ku ga matan da Allah maɗaukakin sarki ya kare su daga wannan fitinar, ba kamar irin matan yanzu ba, saboda yanzu akwai social media, akwai waya, akwai kafafen sadarwa, da haka kullum tana hangen wance ta yi kaza, ni ma sai na yi, mijin wance ya zama wani, ni ma irin wannan mijin nake so, ko wani abu makamancin haka. To wannan zai ja sai ta koma tana hulɗa da wasu mazaje, ko tsofaffin samarinta, ko wasu abu makamanta irin wannan, wanda ana samun irin waɗannan kyasa-kyasan da yawa yanzu a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna mana fiyayyun mata, wanda su ne matan aljanna. Cikin shaidar da ya musu shi ne ba sa kallon wani namijin ba nasu ba, iya mazansu sun ishe su, ba wani namiji da yake birge mata hurul ini sai mijin da Allah ya bata. Shi ne Allah yake fihinna qasiratu tsarfi lam yaqmisuhunna insun qablahum wala jan. A cikin aljanna akwai mata masu takaitaccen gani, ganinsu a iya mazansu ya takaita, duk kalliyarka ba ruwansu da kai, ba za kuma ka taɓa birge su ba, ba za ka taɓa taɗa su da kasa ba, su mijinsu shi ne a gabansu. To in mace tana so ta huta sai ta riki wannan ka'ida. Abdullahi dan Abbas yace matan aljanna la yaraina fil jannati shay'an ahsana min azwajihi, duk wani abu da ka sani a aljanna baya burge su in ba mazansu ba. To ke ma ki dauka haka ya ƴar uwa, a duniya ba namijin da yake burge ki sai mijinki, sa wa zuciyarki haka za ki koya mata dan ki zauna lafiya, in ta saba shi kenan. Amma matukar ba za ki koyar da kanki haka ba, to ba za ki zauna lafiya ba. Kuma wannan ka'ida ce kamar yadda na gaya mana ga kowa, ba ma ce ku mata kadai ba, amma dai musamman ku mata, musamman a rayuwar auratayya. A wata riwaya an ce matan hurul ayn idan suka ga mazansu a aljanna sukan ce da su, wallahi ma ara fil jannati shay'an ahsana minka wala ahabba ilayya minka. Macen hurul ayn takan yi wa mijinta kirari in ta gan shi a aljanna, ta ce wallahi duk abin da ke aljannan nan ba wanda ya kai ka kyau, kuma tsakaninta da Allah haka ne, ita a wajenta ba abin da ke mata kyau sama da mijinta. Sannan duk a aljanna ba wani abu da yake burge ni sama da kai, inda zan rasa komai na aljanna in same ka ni ya dace ni. Kuma a ƙarshe sai ta cika da addu'a ta ce alhamdulillahi alladhi ja'alaka li wa ja'alani lak, godiya ta tabbata ga Allahn da yayi ka dan ni yayi ni dan kai. Da haka da iyaye mata za su koyi wannan za su zauna lafiya. Kafin in zo wannan gari naku da kwana biyu, daga wata jiha, ba zan faɗi sunan jihar ba, matan Nisa'u Sunna sun kai mana ziyara da ni da Malam Abdulwahab a Kano. Malam Abdulwahab don su yi masa dubiya saboda ya yi rashin lafiya a ƴan kwanakin baya, ni kuma suka ce sun zo don su yi mun murna na zaman muƙabala da aka yi. To sai suka koka mun wata matsala guda ɗaya, suka ce malam ya kamata ku sata a cikin wa'azi, la'alla Allah ya ceci mata musamman na yankin da suka fito daga wannan matsala. Wai akwai wani abu da ya fito yanzu mata suke yayi, wai sunansa miji ɗaya yawa, miji ɗaya yawa. Suka ce malam daga garin da muka fito, daga jihar da muka fito, wannan abun yanzu shi ake yaɗawa mata, wai ƙauyenki ne kina da miji ɗaya ki takaita da shi, ai yawa ne, dole ne ya zama kina da wasu abokai maza, ko kina da wasu abinda aka yayi dai a baya na besti. To wannan ba ƙaramar koma baya ba ce ba karamar asara ce da tabewa ba a ce matan musulmi sun dauki wannan ziga da kururuwa ta sheitan. Allah ya tsare mu. Akwai abin da zan cike mana da shi, shine wata annoba da take faruwa wanda ita ma a satin can da ya wuce, satin da muke bankwana da shi a garin Kano, ina tafiya a mota ina sauraron rediyo, naji wani an sa shi a gidan rediyo da sunan malami yana fadar wannan abin da sunan fatawa. Ko shakka babu wannan kuskure ne farai, shine nuna wa mata wai hidimar gidan miji ba dole bace. Ai abinci ma ba dole ne ki dafa a gidan mijinki ba, shi dai shi ci akai ya ciyar da ke. To wannan ko shakka babu, ko da da sunan ilimi ake fadar wannan, to ko shakka babu a ciki akwai kuskure. Addinin musulunci ya ce maza su ciyar da mata, amma ya ka'idar ciyarwar za ta kasance al'ada ce take fassarawa. Ita kuma a al'ada ta kowane gari da irin yadda mutanen garin suka tashi suna yi. Hatta Larabawa tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, namiji baya dafa abinci ya ba mace, yakan kawo mata ne ita ta sarrafa. A duniya ba wata ɗa mai daraja mai ƙima mai martaba da ta kaina na Fatima, amma manzo Allah ya lizumta mata ta yi aiki gidan mijinta, har da kanta ta zo da mijinta ya rako ta, hannunta yana kanta saboda aikin gidan miji. Suka roƙi Annabi ya ba su bawa, Annabi ya ce a'a ta je ta yi aikin gidan mijinta. Amma yau ke ki zo ana zuga ki cewa wai ba dole bane sai kin dafa abinci, ai shi ne ma zai dafo ya kawo miki. Wallahi wannan kururuwar shedan ce, wannan rudar mata ne so ake a kai su a baro su. Nana Asma'u ya sayyidina Abubakar take faɗa, tace lokacin da na auri Zubairu ɗan Awwab, komai ni nake masa, hatta gonarsa ina zuwa ukulan masa da ita, hatta dokinsa ni nake share masa cirkin doki, in yi wa dokin shimfiɗa, in kawo masa harawa, in gyara masa makwanci. Dan Allah matar da take gyara makwancin dokin mijinta, kana tsammanin za ka bar wajen kwanciya mijinta da datti? Kana tsammanin za ka yi ganda wajen ta dafa mijinta abinci? Asma'u tace habban ruwa nake zuwa lambun Zubairu ina yi masa. Da haka ba wata mace da za ta kai waɗannan matan daraja, matan Annabi, ‘ya’yan Annabi, matan sahabbai, musamman irin Abubakar da Umar da Uthman da Ali. Amma duk matansu sun yi hidimar gidan miji. Da haka karki yadda wata mata a social media wacce ita auren ya gagare ta, ta zo tana zuga ki tana hure miki kunne dan ta sa ki bar aure ki zama kamar ta tai miki hasada ke baki sani ba, da sunan nema miki ƴanci. Kamar yadda ina ganin da yawa daga cikin wasu mata sukan fito social media saboda fitsara, saboda babu kunya. Kunya ta ƙare a cikin ‘ya’ya mata, abin takaici kuma na musulmi. Wai bata ta zo tana gaya miki wai ke baki sani ba, mijinki ba ko saduwa yake ta aure da ke, wai baya jin daɗi sai ya tunano wata. To wannan abun ne amfanin faɗarsa, ta sa ki zubu ki ja haushin mijinki ko ki munana masa zato, ke ma yanzu kenan ki rinka tunanin wasu mazan in ana kwanci aure da ke, ko kuma me ya tafan da ake zuwa isar. Ya kamata iyaye mata su sani lallai ana wata zamani, an muna wani zamani na fitintinu, kuma musamman fitintinun da ake amfani da ku ko ake zuga ku wajen ku lalata tarbiyyar kanku da kanku da kuma lalata tarbiyyar al'umma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana, idan mata suka lalace to al'umma lalacewa take, idan mata suka gyaru al'umma gyaruwa take. Farkon lalacewar Bani Isra'ilawa matansu ne suka fara lalacewa, shi yasa duk abin da kuka ga sun kai suka kai zuwa gare shi. Ya yi kuwa masu albarka, mu kiyaye social media. Iyaye mata su yi hattara da social media. Social media sharri ne da bala'i, musamman ga ku iyaye mata. Almirin ta kaɗan ne. Ku je ku tambayi alƙalai a kotuna, idan kuna da hizba ku tambayi hizba ɓangaren da suke sulhun aure. A yau in dai aure goma ya mutu, to insha Allah takwas wayar hannu ce take kashe shi. Da haka iyaye mata su yi hattara game da abin da ya shafi wayoyin hannu da kuma duk wanda za su yi alaƙa da shi a cikin wayoyin hannu. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana murya ya ba mu ikon nisantata. Allah madaukakin sarki ya mana albarka, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ba ku haƙurin zama da mu, Allah madaukakin sarki ya ba ku haƙuri na tarbiyyar iyali, Allah kuma ya cika mana ladadakin mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wanda ta taɓo abubuwa da yawa daga cikin matsalolin mata muna fatan Ubangiji da Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke ciki. Na zuwa ƙarshen lecture, amma dai akwai abubuwan da na dan tsinta, zan faɗi kalma ko guda uku haka kafin a amsa tambayoyi. Akwai inda na zo na samu malami yana magana a kan idan mijinki yana cikin farin ciki, to ke kuma ki guji nuna baƙin ciki ko damuwa. Domin duk wanda yake tare da kai, in dai masoyinka ne, to duk abin da yake faranta masa rai zai faranta maka, duk abin da yake bakanta maka rai zai bakanta maka. Amma idan ya zama na in abin farin ciki ya same ni, kai kuma za ka yi baƙin ciki. In abin baƙin ciki ya same ni, za ka nuna farin ciki, to ka zama abokin gabana kenan, ba matsaloli ba. Wani yana cewa sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yaqadhuni idha ma khiftu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani. Abokina shine wanda yake sai ya ji baƙin ciki, in ina cikin baƙin ciki shi ma ina cikin baƙin ciki. Idan bana nan yana tsare mini mutunci na, idan na shiga damuwa, to shi nake tunanin zan tinkara ya taimake ni fita daga wannan damuwa ne. Wannan shine abokantaka. In ina cikin farin ciki, yana cikin farin ciki. In ina cikin baƙin ciki, yana cikin baƙin ciki. In na shiga damuwa, ina fatan shi zai warware min damuwa. To wannan alaƙa ta abokantaka ba ta kai alaƙar miji da mata ba, ba ta kai ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibril ya zo kogon Hira, lokacin da ya zama annabi ba, ya matse shi ce ya yi karatu, ya ce bai iya ba, ya sake matse shi har sau uku kafin ya ba shi karatu. Ya shiga tashin hankali, ai da ya fito daga wannan kogon bai nemi Abubakar ba, shi ne babba abokinsa. Waye ne ma? Matarsa Khadija. Ya gudu ya tafi wajenta, yana ce mata zambiloni zambiloni inni khashitu ala nafsi. Ya jikinsa na rawa yana cewa ki lullube ni ki lullube, wallahi na tsora cewa kaina ina tsoron kar wani abu ya same ni. Ita ne ta lullube shi, ta kwantar masa da hankali, ta bi hanyoyin da zai samu nutsuwa, kisan kuriga kun santa. Idan ya zama da miji yana cikin baƙin ciki, amma ya zo gida kuma ƙara masa baƙin ciki za a yi, ai babu soyayya ko babu zamantakewa. Wannan wajibi ne ku jaye ku. Sannan yana farin ciki kuma lallai ki nuna kin fi shi ma farin ciki, duk wani alheri da ya same shi, to ki nuna kawai ma kin fi shi jin daɗi. Kuma gaskiya ne, idan za ka iya samun arziki ka samu wani matsayi, sai matar ka ma ta fi muradi da kai. Har Hausawa suna cewa da ka fi gwamna gara ka fi matar gwamna, ko ba za ka faɗa ba, ko za ka zama ita ce mai sarauta. Wannan abin da nake so in zo a kansa, yanzu idan miji ke ƙara aure amarya, a cikin farin ciki yake ko baƙin ciki? To amma galibin ku ko kuma ba, duk wanda aka yi kiki a cikin damuwa take. To me yasa? To da ka ga wanda ke kiya shi farin ciki, ko da ki jo ne ku a kishi a ranki, amma kar ki fito da shi. Ki nuna wannan ai alheri ne, duk da shi murna yake shi ci gaba da na rayuwarsa, kuma kina son sa, kina son sa, za ki so abin da yake so, kuma shari'a ne ta shari'anta wannan abu. Amma galibin mata a nan suke zubar da kansu, shekara goma ana zaune lafiya, ko sha biyar ko ashirin cikin soyayya, daga ran da ya ƙara aure daga ran nan shi kenan sun zama abokanin gaba. Wata ma ta samu dama tana iya kashe mijinta, wata ba ta sake sauraransa ba, wata sai baƙaƙe maganganu, daga nan shi kenan ita ma rayuwarta sai ya zama ya tarwatse, babu daɗi, bai damu da ita ba. In ta ci gaba haka har ta fita a ransa kwata-kwata, ya ji ba jin daɗin zama da ita, baya son mu'amala da ita kwata-kwata, sai ita wannan wanda aka kawo inda yake, ita ne yanzu hankalin da yake kanta kuma take kula da shi. Amma da ta nitsu, ta mai da lamari zuwa ga Allah, ta danne ita ma ta yi murna, ta tuna duniyan nan ba wani abu ba ne, na ɗan lokaci ne, ni na ci zamani na, babu wani damuwa. Ita ta zo a ƙarshe ba ta isa ta ci zamaninta da mijinta yadda ke kika ci zamaninki da mijinki. Domin duk yadda miji ya zama jaruri, in yi mata biyu yana kaffa-kaffa a gidansa, kaffa-kaffa yake wajen mu'amala da kowace ɗaya daga cikin matansa, saboda kada ya kusa kan da ɗayan. Amma lokacin da kike ke kaɗai babu wannan. ta me zai daga rufe hankali abin da ya kamata shi ne ki yi rungumi kaddara ki masa mu'amala mai kyau kuma rayuwar duniya babu wanda zai samu abin da yake so dari bisa dari ba zai yi ba wa man aka fi duniya fala budda an yara min al'aishi ma yasu wa ma yataqaddaru duk wanda yake rayuwa a duniya to dole zai ga abu mai kyau zai ga marar kyau a rayuwarsa wanda suke zaune su kadai tare da iyalansu tare da mijinsu su ma suna da matsaloli ko dai matsala na rayuwa idan wadata ne ta sa aka ƙara aure suna cin wannan matsalar ko matsalar ma ya gaji da ita sai ya yi wata biyu wasu saduwa wata uku ma wata wasu saduwa amma da ya ƙara aure albarkacin amaryan shi kansa zai fi bai yi adalci ba sai ya ƙara kusantar matarsa sannan wasu suna nan ba su da kishiyoyi amma talauci ya addare su ko kuna nan ga kishiyar amma kuma duk abin da ake bukata na rayuwa akwai shi kuma akwai kishiyar nan ta zama alkhairi za ka samu ƴaƴa ki ne fiya bangaren ki ba a samu wasu wanda za su iya tallafa gidan ba ita kuma bangaren ta an samu wanda za su rike ki ninki ke suke ma uwa ce abin da suka yi mahaifiyar za su iya miki sannan akwai wani ya zama na kin mutu kin bar ƴaƴan idan baki bar musu uwa ba wanda suka tashi suka gani a gidan ba waye ne yanzu zai zo ya gida ya ƴaƴan ki za su iya galabaita ko an kawo wata mali wata saba da duwa ko su saba da ita ba to da ka mu'amala mai kyau shi ne wa aqimu bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa ta an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira wanda aka ce maza su yi mu'amala mazajin su mai kyau ko da sun ki wani dabi'u na su zai iya yiwa kuma Allah ya sa alheri ga mata to aka ce ma miji ke ko da ya miki kishiya ki yi haƙuri ki masa mu'amala mai kyau akwai ne zama akwai ne zama kishiyan alheri ne ke baki sani ba zuwan da zai haifar miki da alheri da yawa amma gani mata idan su yana rufewa ta bangaren alheri su dai suna ga kawai an zo za a matsa musu ne to dai in miji yana cikin farin ciki ke ma ki zama wato kina cikin farin ciki abu na biyu shine godiya wa miji da duk abin da yake yi da iya kokarin sa ki gode masa ki masa addu'a Allah ya saka da alkhairi in ya miki alkhairi kar ki rena ki nuna farin ciki kar ki dora masa abin da yafi karfin sa wasu ba su da abin da za su ci amma suna zama a gidajen su akwai mata da suke sai da kayan ɗakin su don su rike gidan kuma suna son miji amma ke kuma yana iya kokarin sa idiya kawo amma ana rinawa yana kawo duk namijin da ba a masa godiya ko ake dora masa abin da yafi karfin sa to bare so mata sa ba sai dai zauna da ita da ta dora kawai idan hakuri ne ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matan sa da suka nemi wani abin duniya da yafi karfin sa fushi da su yaje ya kaurace musu wata guda kafin ya dawo sannan Allah ya saukar da alqur'ani sai dai ba su zabi idan abin duniya suke so ya ba su abin duniya ya sake su in kuma Allah da manzonsa da lahira suka zaba to Allah ya tada musu aljanna sai suka ce sun zabi Allah da manzonsa ko da ka dole ne abinda wanda ya baki kadan dole ki gode masa wata ran zai baki da yawa ko da ka akwai wa'inda an aure su an yi watsi da su kuma suna ci gaba da rayuwa da mazajen su saboda ƴaƴan nasu kuma babu wani takin hankali da ake saboda haka ki gode wa mijinki gurgurdan abinda wato yau Allah ya kore masa yake bi kuma ki masa biyayya cikin aljanna ki wannan take cikin nan ubangiji ta Allah ya saka wa mana da alkhairi a bisa wannan lakka da yayi kuma Allah ya sa mu yi aiki da ita akwai tambayoyi ma da san karanta maka wannan tambayar da na farko tana cewa wai mijinta ne ya rasu na zai yi zan kura masa mijinta ne ya rasu to sai ya zama da tana bin sa bashi 100,000 to bayan an yi rasuwan sai ta gaya wa ƴaƴan da sauran matan sa kishiyoyinta kenan cewa mijinta yana bin sa bashi 100,000 amma ta yafi to daga baya bayan an gama daga baya sai ta cire ita ma tana bin sa 20,000 saboda aka da ta gaya wa su magadan matansa kenan da yayan ta tana bin 20,000 sai suka ce to su ba su yadda ba shi ne ta kuma sai ta ce to ta fata a sai ta ce siya ce mata 20,000 din sai suka ce ba siya ce ba wai suka ce sun ya ce suka ce ba su ya gaba shi ne ta kuma sai ta fusata ta ce to ta fasa ya ce wancan karin da baya yanzu a cire 20,000 a cikin wancan karin da ta yafe ta ba ka 80,000 ta yafe yanzu aka tare da imanin to da farko ita da ta yi hakuri ce ita tana da sauran rayuwarta ta daure ta biya tata ita rayuwar da ta yi ta bar wa Allah Allah madaukakin sarki zai ba ta lada kuma zai ƙara mata ɗaukaka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zaballahu abdan bi ahli illa izza duk lokacin da baya yayi yafiya to sai Allah ya ƙara masa ɗaukaka to wannan ta fuskar halala kenan amma idan ta ce ba za ta yi hakan ba tana da dama akan haƙƙinta ta nemi a yafe mata 20,000 anki to yanzu a cikin 100,000 ita ma da ta yafe to tana da damar ta dawo ta ce to yanzu a cire 20,000 ta yafe in ta haka ba ta yi laifi ba matuƙar tana da hujjoji da dalilai na wannan bashin da take bi ya tabbata to tana da dama ta ta sarrafa haƙƙinta ne Allah ya sa mu dace ba da na karka da nan sai za mu dinga bi ka wannan tana cewa idan mace ta yi dari shin wannan dini zai sa ta kabar ta dakatar da sallah idan mace ta yi dari ya danganta da yadda ɗarin yake idan halittar mutum ta bayyana a cikinsa to yana matsayin jini ne na haihuwa na duki kenan da haka za ta bar sallah ga gadon kwana 40 da ake bari in ana jinin duki amma idan ɗarin halitta ba ta bayyana a cikinsa ba kawai diddigar jini ce to wannan matsayin jinin istihada ne ba a barin sallah da shi Allah ya sa mu dace wannan kuma mutum ne labbi ka ba ka kama shi to sai ya manta da ya har ya fita daga masallaci ya zo daga baya idan bai yi nisa ba kuma lokacin bai tsayarsa ba kuma alwalarsa ba ta karye ba to sai ya dawo yayi amma idan lokaci ya riga ya yi nisa ko alwalarsa ta karye to wannan kabilin ta sabra ya danganta kuma menene ya jawo kabilin ba ta ga dukkan alamu ba rukuni ba ne ba haka sallah ba ta dace ba sai shiga cikin zaurancen malamin fito da suke cewa a adatul waqti idan lokacin sallar bai fita ba to zai sake ta idan kuma lokacin sallar ya riga ya fita to shi kenan sai dai a fara a gaba wannan ya riga ya wuce ya ta ga wannan zaman da ake yi ne za mu yi ce ba ga wannan ta duba Alhamdulillah wa dawo salam da salam wa dawo da nabi wa dawo Allah ya yi salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan nan tambaya take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da amara da Allah ya haɗa ki cewa na tsakanin malamu da kuma goba sai ko ya muka samu kanmu cikin wata matsala sai a ce mana wanne wane malami ne bayan mun je kuma mun kai masa matsalolin ne sai karshe kuma sai ayi ya da ne mun ce mu da su ko ne sabbin da zuwa ga sai da gaskiya ya gaskiya a mafiyawan lokaci a kwanakin nan ina nufin a ƙarshe-ƙarshen zamani a yau kila shekara 20-30 baya zuwa yau galibi idan ka ji mata sun ce malami boka suke nufi yana daga cikin kalmomi da aka rikita su aka canza musu ma'ana kalmar malam a madadin malami na Allah mai karantar da addini sai ake gaya wa boka malam wanda ba da haka bane boka daban malam daban to amma ka'idar ita ce duk mutumin da yake buga ƙasa ko yake ba da labarin wani abu da yake na ɓoye na gaibe ko sata aka yace zai nuna wanda ya sata ko zai yi wani abin da za a dawo da abin da aka sata ko makarantar irin waɗannan to gaskiya boka ne ko da ana ce da shi mala da ya kamata mu hattara boka yana da sifofi yana da kamanni yana da ka'idojin da addinin musulunci ya tanada game da shi to duk wanda aka same shi da irin waɗannan to gaskiya boka ne ko da malam ake kiransa sai a kiyaye shi
a da wata mata guda take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah muna malan fatan alkhairi tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙare shi musamman labari da muke da ita na faɗa da yake da NDDOE a Najeriya da duniya baki ɗaya dan malam muna buƙatar a ja hankalin iyaye mata musamman kan abin da ya shafi sutura tunare da kuma ƙarin gashi na attachment
sutura sutura
to yana daga cikin fitintunin ƙarshen zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za su bayyana shi ne rashin cika sutura ga ƴaƴa mata ma'ana za a samu mata a ƙarshen zamani waɗanda za su rinka shiga ta rashin mutunci shiga ta bayyanar da sarauci da makamancin haka a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sintani min ahadin nari lam arahuma qattu akwai nau'i biyu na ɗan wuta wanda ni ban gan su ba abin nufi a zamanin annabi ba za a yi su ba ba a yi su ba sai a nan gaba za a yi su to daga ciki sai annabi ya ce nisa'un qasiyatun ariyatun na'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asmatin bukhtul ma'ila la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna rihaha mata da za su zo ga tufafi a jikinsu amma kuma sarautinsu da yana bayyana ma'ana tufafin ba su hana a ga sarautinsu ba wannan yana daga cikin fitintunin ƙarshen zamani wanda ya kamata mata su kiyaye alama ce ta mata ɗan wuta kuma a wani hadisin annabi ya ce in anuhunna fa innahunna mal'unat idan kun ga irinsu ku ce Allah ya sine musu daman sinani ne a wajen Allah da aka tufafin mace dole ne ya zama ya cika sifofi guda takwas da malamai suke faɗa daga ciki ya zama ya yalwata ba matsatse ba ya zama ya zama mai kauri da mai shara-shara ba sannan kuma ya zama ya rufe dukkanin mafaci wajajen da ya zama wajibi mace ta rufe wanda dukkanin jikinta ne in banda fuskarta da tafukan hannayenta kada ya zama tufafi na shuhura ɗaukar hankali kada ya kama da na kafirai kada ya kama da na maza da ire-iren waɗannan sifofin dole ne a san su kuma a kiyaye su to sannan sa turare kuma yana da munin matsayi ga mace idan tana yi in za ta fita zuwa waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta fita daga gidanta a matsayin da turare a jikinta to duk inda za ta je ta dawo in ta sallah Allah ba zai karɓa ba har sai ta dawo gida ta zo ta wanke wannan turara a wani hadisin ma annabi ya ce za a rubuta mata hukuncin mai zina tun daga fitowarta daga gidanta har ta je inda za ta je har ta dawo su daka ya kamata mata musulmai su kiyaye wannan Allah ya tsare mu
da kai ƙarin gashi
sai ƙarin gashi haramun ne hadisin nana Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai ƙarin gashi da wacce tun da wacce aka tsiniwa la'ana Allah alwasila wal mustawsila Allah ya tsine wa wacce ta ƙara gashi da wacce aka ƙarawa da ta yana daga cikin kaba'ir da malamai suke ambatawa daga ciki akwai ƙarin gashi in an ce kaba'ir manyan zunubai wanda matuƙar mutum ya mutu yana yin su to ba zai shiga aljanna ta fara tsaye ba sai dai in Allah ya ga dama ya yafe masa in ta ba haka ba to sai ya fara shiga wuta sannan daga baya in Allah ya ga dama ya yafe masa kuma ya yi da shi aljanna domin ka'ida in kana so ka shiga aljanna salin kanun to ka mutu ba ka babban zunubi in ta ce ni go kaba'ir ma tun hauna hannu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ya ce in kun tsanci manyan zunuban da muka hana ku to mu kuma za mu kankare muku kanana kuma za mu shigar da ku mashiga mai girma ita ce aljanna da haka ya kamata mata a kiyaye
wannan tambayar da shawara take nema ita ce mijinta bai da ilimin addini ko bai ba mu da ibada ba sallan asuba yana kai karfe 8 kafin ta tashi to haka din kuma har ya yi mata tasiri ita ma sai ta zama ba ta sallah a kan lokaci kuma da aka fi yare ta hijabi take sawa yanzu kuma ta gawa gudu take sawa wani shawara ma da zai bata
shawara wannan shi ne a ɗaga maganar zuwa ga magabata na farko dai a matakin farko ce masa nasiha domin miji yana da haƙƙi ne wa matarsa nasiha ita ma mace tana da haƙƙi mata wa mijinta nasiha in ta ga yana yin ba daidai ba to ta fara ɗaukan matakin farko ne masa nasiha da gama shi da Allah don a gyara idan wannan ya yi amfani to fa lillahi alhamdu idan kuma bai yi amfani ba to sai ta gaya wa wanda take ganin za su iya gaya masa ya ji kuma a fili a rufe in wani aboki yake da shi makusanci sai ta gaya wa abokin shi ya faɗakar da shi, idan wata yaya yake da ita ko wani yaya sai ta gaya musu wanda dai ta san abin zai yi amfani kuma asiri zai rufe. In ma wani malaminsa ta sani ko wani malamin unguwa limamin unguwa wanda in an ya gaya masa zai ji, to duk wannan hanyar abin da ake so dai a bi a samu rufuwar asiri abin da ya yaɗu ba sannan kuma saƙon ya isa. Idan ta yi waɗannan abubuwa yake to sai ta ɗaga magana zuwa ga waliyanta ba fa halin da take ciki, to su kuma su za su samar mata mafita kuma ta ci gaba da roƙon Allah ya shirya mata da mijinta, Allah ya gyara mata lamuranta, insha Allah za a samu gyara.
Ai za a bar karanta wannan tambayar ba amma su da kai magana ina ganin ko ta da jima ai samu ne wani hukuncin mutumin da ya tada wani daga wajen zaman sa don ya zaunar da wani kuma a halin da an keɓance wurin don zaman wani wani ko ya zuwa zauna ne ina zuwa ka tashe shi. To da haushi ya ce talaka ba a tashin talaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya tashi wani daga waje don ya zauna, wannan haramun ne musulunci ya hana. Sannan idan mutum ya tashi daga waje sai ya je ya biya wata bukata ya dawo, to shi ya fi cancanta da wajen a ba shi wajensa ya zauna. Sannan idan kuma mutum ya zo ya zauna kuma akwai wani wajen da za ka iya zama a gefe, to a madadin ka tashe shi sai ka ce ya matsa maka. Shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fi al-majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum. Idan waje yana da yalwa to a yalwata wa juna a matsa kowa ya samu ya zauna. Amma in ba haka ba to asali dai wanda ya fara zama a waje shi yake da haƙƙi a wajen, har fa sai in ya tashi ya bar wajen duka. Amma wani ba zai zo ya tashe shi ya ce kai ka zauna ba, sannan wani ba zai zo kuma ya zauna masa ba bayan ya tashi don ya je wata bukata ya dawo. Sai dai akwai abubuwa da ake duba wasu lokuta na ma'abota falala, zai iya yiwuwa wanda aka ce tashi ka ba shi wajen ya zauna yana da wani amfani da wata falala a cikin al'umma da ta ɗari taka, la'alla malami ne, la'alla wani shugaba ne, la'alla wani mai shekaru ne. Wannan ababen girmamawa shari'ar musulunci ta yarda. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da sahabbai wa idza qila inshizu fanshizu, idan an ce ku tashi dan wasu masu falala su zauna to ku tashi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, daman Allah ya alƙawarin zai ɗaukaka darajar masu imani daga cikin ku da kuma malamai da darajoji masu tarin yawa. Da haka wannan ababin girmamawa akan iya yin haka, amma in ba wannan ba mutum ne daidai da kai ko sa'an ka ko wanda yake ƙasa da kai, to wannan baya halatta ka tashe shi ko a tashe ka don shi ya zauna. A'a, sai dai idan ya ce ka matsa masa to sai ka matsa masa, in akwai yarwa wajen zai ishe ku baki ɗaya, Allah ya sa mu dace.
Wannan take cewa malam salamu alaikum, shekaru na 45 a yanzu na kuma fara kai bashi fannin bashi tun ina shekaru 30, amma na kan yi amfani da bayis mijo na kuma in ya da haka sai ya tsoya masa kyau, ina inganci ne ci gaba da haka ko bari? To malamai suna cewa canja baƙin gashi a farin gashi da baƙin cin ko abin rini idan ba don yaudara ba ne to babu laifi. Kamar mace ce tana da miji to ita wannan babu laifi, ko kuma miji ne ba wai don neman aure ba shi ma don yaɗansa kwalliya to shi ma wannan ba laifi. Amma idan namiji zai je neman aure kuma yana da furfura to ba a so ya cire furfuran nan tasa da bakin abu dahin kenan, bakin dahin in ma zai canja to sai dai ya yi da wani kala yadda za a gane dai gashin ya canja ba daga asalin yadda gashi yake ba. To da haka malamai sun faɗi wannan, amma in a babin jiski ne ma'ana abin zai yaudara za ta shiga kamar don neman aure, to wannan malamai sun ce bai halatta ba kamar yadda hadisai da yawa suka yi nuni zuwa ga haka. Allah ya sa mu dace.
Wannan tambaya ne ya yi ya halatta mace ta sa zobe saboda fulani ko a kone family plan ne da ake da zobe ba sani ba zobe ne.
To shi family plan yana da ka'idojin da malamai suka sa masa, na farko dai talla zama dan kayyade haihuwa sai dai zama dan tazarar haihuwa domin a musulunci ya halatta a yi tazarar haihuwa amma bai halatta a kayyade haihuwa ba kayyade haihuwa ka ce iya yara kaza kake so wannan haramun ne musulunci bai yarda ba domin wannan ya ci karo da manufofi na aure na daga cikin manufofi na aure a wajen mu musulmi yawan haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tazawwajul yadid al yadid fa innani kafiru bikum al umama yawm al qiyama fa awai budu matan da suke son ku kuma kuka san za su haihu da yawa zan yi alfahari da yawan ku ga sauran al umumi a ranar tashi al qiyama to kafin idan mutum ya kayyade haihuwa ya zama ya karya wannan ka'ida to amma kamar yadda nace tazara haihuwa ita wannan ba laifi bace ba shine dan a samu lafiya kuma a samu cikakkiyar tarbiya da kulawa Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yadda yana cewa kunna mu azumi wal qur'ani yanzilu mun kasance muna azalo idan mutum yana saduwa da matarsa namiyin sa yazo zai zuba shi ya cire ya zubar a waje yace kuma muna yin haka tun qur'ani yana sauka yace law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu qur'an da abin da ake hanawa da qur'ani ya hana mu wasannan da annabi ya ji labari sai ya yi tambaye su lima yaf'alu ahadukum dhalik saboda me kike haka sai suka ce muna yi ne dan a samu tazara a samu hutu da sauransu sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba illa iyaka ya ce ma min nafsin makhluqa illa Allahu khaliquha to da haka idan mun farki mun family planning tazara haihuwa ce ba kayyade haihuwa ba wannan bai ci karo da manufar musulunci ba ta farko abin da ya rage shine ya zama da yaddar mutunci domin haƙƙin haihuwa ba iya na mace bane har da miji ba ka baya yiwa wani ya san yadda haƙƙin sa da na dan uwansa kuma ba tare da izinin dan uwan ba akwai mata da yawa kamar yadda na faɗa a cikin karatu waɗanda suna yin tanadi planning mazan sa ma ba su sani ba wani lokaci ma wata har ta zubar da ciki mijin ma bai sani ba wannan ko shakka babu zalunci ne haƙƙi ne na miji an faɗa masa kuma dole sai an nemi ya fiyarsa kowa ku ba Allah maɗaukakin sarki wanda yace wala yakunna auladuhunna karku kashe ƴaƴanku wasannan wasu malaman ma suna faɗa da magana akan wannan cewa har sai da sharadin yadda dangi misali kakanni domin su ma yana daga cikin haƙƙin su samun jika wani ɗan da za ka haifa kakansa mahaifinka kenan ko mahaifin babansa ya ma fi ka santa domin Allah subhanahu wataala ya nuna jikoki yana daga cikin cikan ni'imar kakanni idan ka haihu Allah ya baka ɗa to ni'ima ce to in yana so ya ƙara maka wata ni'imar kuma sai ya ƙara maka da jika wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat fa bil fadli yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun idan ka idan kiyaye waɗannan ƙa'idojin sannan a tuntuɓi likitoci ta fuskar lafiya ya zama zoben da zai cutar da lafiya ba to wannan musulunci bai hana ba in waɗannan sharuɗa sun kammala amma ko da yau can na farkon da sun kammala sai likita musulmi ya ce wannan abin zai cutar da lafiya to haramun ne ka yi abin da zai cutar da lafiyarka bisa ga ka'idar wala tulqu bi aydikum ila tahallaka Allah ya sa mu dace wannan ta kalla malam da kun karanta ta yadda mai ita ta dubo ta take cewa assalamu alaikum malam fatan alkhairi Allah ya ƙara lafiya da haɗin kai amin take cewa malam ni kam shi akwai wani zikiri ne da idan mutum ya karanta shi za a yafe masa zunuban salloli da ya kubuce masa sannan kuma ya rage mutum shi ɗan aljanna ne don na ga ana bayarwa amma da na ce a bani sai aka ce mini sai na je gidan wani malamin bid'a to malam ko kan ba ku da irin wannan zikiri ne da za ku ga lallai mu kan ba mu da shi kuma a musulunci ma babu shi babu wani zikiri da yake ɗauke sallah babu wani zikiri da yake ɗauke kowane irin rukuni daga cikin rukunan musulunci babu wani zikiri da mutum zai yi wannan zikirin ya halatta masa ayyukan saƙo da taka shari'ar musulunci babu shi duk abin da za ku ji ana faɗa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ne ya faɗa ba kirkire-kirkire ne na malaman bid'a. Sallah inda akwai zikirin da yake ɗauke sallah, to da manzon Allah Allah zai ba. Kuma inda Allah ya ba annabi shi, to shi kuma annabi iyalansa da ma da ƴaƴansa da sahabbansa zai bawa, domin duk ƙaunar da annabi zai yi wani a duniya bai kai waɗannan ba. Amma ba a taɓa jin lokacin da annabi ya ba su wani zikiri don su riƙa yi kuma suna saɓan Allah, ko su riƙa yi su bar sallah ba. Ba a taɓa samun wannan ba. Shi kansa annabi bai taɓa barin sallah ba. Kuma shi kuma yana suna ba, amma yanzu ba zai yi masallaci a ƙarshe ba. Kuma da shi da haɗarin rafi da shi da shi da saboda in ma shi ba a aikata zunubi zai dawo ya cinye lada, kamar yadda muna jin ana faɗa. Akwai wani babban malami a Kano yake ba mu labari, yace ba zan kama maka sunan mutumin ba, shi ma yana cikin manyan gari. Yace waje ya same shi, shi malamin da ɗan ɗariƙa ne ya daina ɗariƙar, Allah ya gano shi. Amma babban malami ne yana karantarwa irin karatu na zauri. Wata rana yake ban labari, yace wani a garin nan ya zo ya same ni, yace ni dai to shi bai ɗauka malamin ya daina ɗariƙa ba. Sai ce ala gafa ta malam abin da shehunanmu suke ta nuna ɗaure man kai. Sai ce me ya faru, yace ya zo ya gaya masa ni don ya ɗauka, ga ya san ya daina ɗariƙa ba zai gaya ba. Sai ce ai tafiya muka yi muka je Abuja, duk aka kama mana hotel ina ɗaki na sai shehu ya ne ya zo. Sai ce ina matar, sai ce a ala gafa ta malam ai ban zo da matata ba, ce a ba matar ka nake nufi ba. Yana nufin kariya. Wallahi haka yake masa, yace to in yace a alal kusace to kai kuwa in ba haka ba salatu ta ce za ta ci. Ai dole yace ana hada da mun yanzu ne bai. To in ba a wajen malaman bid'a ba, a ina za ka ji an ce wai ga wani zikiri da za ka yi kana da ladan mala'ika, mala'ika dubu kaza ko annabi dubu kaza. To da wannan ake yi basu. Wai ka karanta wani zikiri ɗaya ɗaya, wai ka dawo matsayin annabi dubu kaza. To kaga mutumin da yake da matsayin annabi dubu kaza kuwa, ai zuciya za ta ce masa to ɗan saɓa wa Allah ma, in an rubuta annabi kaza dai a har yanzu kana da sauran matsayin annabi kaza za ka shiga aljanna. Kuma wannan wasa ne da Allah. Wa yace maka annabawa matsayinsu sun samu ne ta hanyar ibada? Zaɓi ne na Allah. Wa yace maka mala'iku matsayinsu sun samu ne sakamakon ibada? Zaɓi ne na Allah. Da haka ba wata ibada da za ka taɓa yi ka kama wani annabi har abada. To amma mukan ji daga cikin shehunan ɗariƙa waɗanda wani iyazu billah har goyi suke wa annabi cewa sun fi shi yawan sallah. Akwai wani zindikin shehun ɗariƙa a Ghana duk da ya mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa, ya ce wai annabi kwata-kwata shekara 23 yayi yana sallah, shi ko shekarar 70 yana azumi yana sallah bai taɓa tashi ba. A nan bai tsere ba. Wai yana nufin ya tsere wa annabi. Wai annabi sallallahu alaihi wasallama mutum nawa ya shigar musulunci? Da Makka da Madinan a lokacin duka mutanen sun kai na miliyan ɗaya ne, shi ko ya shigar da sama da miliyan 10. Wai a nan ma bai tsere ba. Abin da ya fi wannan muni ya ce idan Allah ya yi azumillah, wai idan Allah ya yi ƙarna, ba har ya yi kuskure ba, duk da kuskuren ma ba zai nuka ce Allah ya yi kuskure ba. Annabawa ma ba a cewa sun yi kuskure dangantakar Allah. Amma ya ce wai idan Allah ya yi ƙarna, wai ya yi azumillah a Ƙur'ani, wai shehunninsu ne suke zarawa. Wai waɗannan mutanen fa su ne suke cewa su ne shehunni a yau, ko su ne musulmai, ko su ne masoya annabi. Ƙarna a kayan musulmai. Da aka a kiyaye waɗannan mutane dujjalawa ne, shekaru ne, du'atun ne ala abuwa da jahannama. Manzo Allah ya faɗa dama a ƙarshen zamani za a yi wasu masu kiran mutane suna kan ƙofar wutar jahannama, duk wanda ya bi su za su je kashi ciki. Shi yasa a yau za ka samu suna nuna hoton shehunne a jikin fasta, suna cewa ga Allah a takarda. Su sha giya, su tafa Ƙur'ani, su haɗa kalmar giya da Ƙur'ani a waje ɗaya, su yi zinace-zinace, duk za ku riƙa ganin su a social media ɗan haƙiƙa da ake faɗa. Kuma shehunnan nan su suka ɗaure musu gindi, duk abubuwan da suke yi su suka sa su akwai a cikin littattafansu. in sun kusa sun ce ƙarya ne su zo a nuna musu abinda ba sa so Allah ya tona asirin su al'umma ta gane kenan kuma Allah ba zai rufa musu asiri ba asirin su sai ya rinka tonuwa matukar ba tona su kai ba Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya mana maganin fitintunan ƙarshen zamani
Allah ya sa mana kai masu sauran tambayoyi su haƙuri saboda kowane lokaci amma zan ɗan yi tarihi a kan wannan tambayar da aka yi abubuwan da mamu wanda ba suna nuna mana cewa shi ka ilimi da aka yi na ake ɗaukar sa ba sai ba da biyu da aka ce maka malami shi zai ba ka ilimi ka karɓa ba wani ka karɓi na sa ba ka ba kai shi yasa ima ma zai ce cewa in ha da ilma na ibn sirri in ha da ilma dinin kan guri a nan ta ko dinin ku wani ilimin addini ne ku duba wani kamata ku karɓi addini ko aurin sa ما ما يتم على الأمة أن تيادع من قرآن تسألون القيامة صدر أمن تأخذه إن من نسل الضوكا كجدينك
وذا أتبعك أن القيامة لم لك شكرة وجمع كما تترو لما تريد أن يكون دمو دمو تكين بديا فأنا لا تبكين من سبن دفو سند وانا أبو هو أن أكي فتا سكي نسابون الله أيا بيانا أذاهري تيواسو باوي تابون الله سنيدا رسوا in dai kana da wannan bidiyoyin ko kana saba Allah kai wannan bidiyoyin sai sa su kansu masu saba Allah suke danga ta kansu zuwa gare su sai su ce suna tare da su ko ba su tafi tashi suka tsawatar akan irin abubuwan da suke na saba wa Ubangiji subhanahu wataala ba cewa kai bina salatul fati in ka karanta za ka kanka eh manka ka ga wannan komai jahilci mutum ya san cewa ba gaskiya ba to ni da kunne na nabi akwai wani shehi a Kano mun zo da anguwa ɗaya da shi ana zuwa ana tafiya a wurin sa da ke shi kaman wani a wani taro da suka yi na mamuni da kunne na ta je wannan wuri yake cewa idan ba ka saba wa Allah istighfari ka me zai ci inda kullum kana istighfari kai idan ba ka saba wa Allah istighfari me zai ci to kai da nan dai shi ne kawai tunda kana sabon Allah ka je kai ta istighfari sannan shi ne wanda idan an zo ana zikiri ana ambaton Allah 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 a ƙarshe za a ci gaba da ambaton sunansa ana zikirin Allah sai a dawo zikirin sake sannan ana yi har a faɗi a suma in an suma kuma mutum bai zai farfaɗo ba sai in ya zo ya taɓa mutumin sai ya zamura dama ya san shehin zai zo ya taɓa shi yana taɓa shi kawai shi kenan sai ya zamura ya tafi sannan baya zuwa sallar juma'a sai aka ce to ai wani baya zuwa sallar juma'a ba sai aka ce shi a Makka yake juma'a a Kaaba me ya dalili shi ne lokacin da mu muke tafiya sannan juma'a shi kuma yana hawa kan dakin gidansa dakin din gidansa don gidansa dakin da ni na san gida to da haka anan yake hawa sai aga ya hawa wannan dakin gidan da tarjuma sa lokacin da mu muke tafiya juma'a saboda haka ina jin sallan da ake a Kaaba to inda karyan ta tabayyana kafin mu nan Najeriya mu yi sallah Makka ta yi sallah da awa biyu to yanzu ne kuma ne miji ba an gama sallah al'asar ma ake kokarin za a yi to duk wannan kuma ta nan akwai su a cikin su yanzu wanda yake da wannan zaka je kana tambayar sa maganar sallah kuma ku lura da sallolin su gadi min su alwala ba su iya ba sallah haka in mutum zai don ba sallah ba ta da muhimmanci a wurin su alwala ba ta da muhimmanci a wurin su to zaka sallan ko ko ake yi da kawai in ake maka wannan babban shehi ne ka je ka duba alwala ka ne ka je ka bi shi sallah ka gani ka ga ikon Allah irin sallar ne saboda wannan duk ba shi ne a gaban ku ba wanda ke gaban ku ne wa'annan bidiyoyi da suka kirkiro saboda haka magana ma ki zo kina tambaya wani ya ce miki kaza dan to me hada ki ma da shi da zaki tambaye shi abubuwa da addini tambaye Allah sunna tunda akwai shi wanda za ku dora ki akan gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace za ka kara mana ibada da roƙon Allah Allah ya saka mana da kai za mu tsaya nan insha Allah sai kuma darasi na dare in Allah ya da anan yau da masallacin wajibi da ni duka Allah ta'ala ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka al-huda wal-taqwa wal-afafa wal-ghina subhana rabbika